Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro. Sannan ku da jimiran kasancewa da Radio Rahama a wannan dare. Barka da warhaka. Barkon ku da sake saduwa da mu a cikin sabon shirin mu na mai daki shi ya san inda yake masa yiwu. Idan ba ku manta ba, wannan shiri ne wanda yake bincike akan wani al'amari dake faruwa tsakanin al'umman mu. Na alheri ne ku nake shi haka. Domin mu tsinkaye akan sa. Mu duba ta mahangar daidaito domin hawa kan turbar karbabbiya. A yau za mu tattauna ne akan wani muhimmin al'amari. Wannan abu ko shine kwararar wasu bakin fina-finai a cikin wannan al'umma ta mu. Fina-finan da aka fi sani da fina-finan Ghana. Babban abin da ya ja hankalin mu akan wa'annan fina-finai shine wasu halayya da wasu dabi'u da suke bayyana a cikin wa'annan fina-finai wanda suka saba da addinin mu na musulunci da kuma al'adar mu ta Hausa Fulani. Shirin mun yi kokarin mun gayyato masani Farfesa Abdullahi Uba Adamu dan kasancewa sa mai bincike da yin nazari akan al'amuran yau da kullum kuma wanda jagaba ne gurin sesita sahun sana'ar fina-finai a wannan kasa. Mun kaito Malam Muhammad Rabi'u, malami ne na addinin musulunci ko mai nazari ne akan al'amuran yau. Wa'annan masana za su tattauna tare da mu a cikin wannan zauri domin mu kalli wa'annan fina-finai da al'umma suke korafi akai ta mahangar wayewa da kuma mahanga ta addinin musulunci. Ni sunana Ibrahim Ma'azzam Muhammad, ne zan musu rakiya tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa kamar yadda lamarin shirin ya saba. Shirin yana da zagaye guda uku. A zagayen farko za mu yi kokarin fahimtar shin menene fim din, menene makasudin ita wannan sana'a ta fim, yaushe irin wannan kazanta ta shigo cikin sana'ar fim, daga ina ta fara, ga ta shigo Afirka, fargabar da muke yi daga Afirka kuma watakila ta iya shiga cikin kasashen mu. Wannan zagaye Farfesa Abdullahi Uba Adamu shi zai mana jagoranci a cikin sa domin kokarin fahimtar wa'annan tambayoyi da amsar su. Sai zagaye na biyu wanda Malam Muhammad Rabi'u Rijallu Muni zai jagorance mu a shi, shine mai kokarin sanin me musulunci ya tana da akan fim din, me matsayin kallon irin wa'annan fina-finan, me hukuncin aikata waɗannan abubuwa da muke ganin a irin wa'annan fina-finan, menene hukuncin mutumin da ya sai irin wannan fim din ya gabatar da shi ga iyalinsa, ina hukuncin mutumin da ya sai fim din amma bai nuna iyalinsa ba sai ya kalla a matsayin shi kadai. Sai zagayen uku wanda shine na ƙarshe, yadda duk gabaki ɗaya su biyu za su yi tarayya a cikin zagayen, shine kokarin nemo mafita da hanyar da za a magance wannan matsala. Ina fata masu sauraro za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri. Farfesa, ina maka barka da zuwa, sai kai sallama ga masu sauraro.
Alaikum assalamu, wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To, Allah gafarta malam, kamar yadda na faɗa a gabatarwa shine babban muhimmin abin da ya jawo hankalinmu ga wa'annan fina-finai, har wasu daga cikin masu sauraro suka nemi da mai tsokaci akai, ko mu ma muka kalli wasu daga cikin su muka yi nazari, abubuwa ne guda uku. Abu na farko shine bayyanar alfashar zina da kuma sauƙaƙa hanyar aikata ta a cikin irin wa'annan fina-finai, da kazantar neman jinsi da jinsi na maza ne zarko na mata, da kuma kazantar fastocin da wannan fina-finan suke ɗauke da su, wanda ake mamanne su a kan lokunan mu da saƙonan mu ko a jikin CD na shi fim ɗin ko kasin da fim ɗin. Wannan shine kusan muhimmin abin da ya ja hankalin mu, muka ga lalle ya kamata a ce an gayyato masana su kalli wannan abin domin samo da al'umma mafita. Ban sani ba da me zaka fara mana shimfiɗa.
To, abin da zan fara maka magana da shi shine ni dai manazarci ne ba masani ba. Akwai bambanci tsakanin manazarci da masani. Manazarci shine wanda yake kokarin ya fahimci me yake faruwa, masani kuma shine wanda ya san komai da komai. To, ala kulli halin mu dai almajirai ne, mu kokari muke mu nemi sani akan yadda abubuwan nan suke faruwa. Kafin idan ana son a fahimci wa'annan fina-finan da ake fitowa da su wanda ake kiran su Ghana World, to dole a fahimci su mutanen Ghana. Saboda mutane su ne suke yin fim, kuma suna yin fim ne daidai mudubin rayuwarsu, wani irin mutane ne su. Akasari masu yin wa'annan fina-finan na Ghana mutane ne wanda suke ba a Afirka ma suke zaune ba, da yawansu a Germany suke zaune, ko a France, ko a Belgium, ko a Netherlands. Saboda mutanen Ghana sun yi kaurin suna kwarai da gaske wajen fita su aiki a kasashen Europe, wato kasashen Turai kenan. To, zaman su a can ya sa har sun aurace, sun yi auratayya, sun ma auri da yawa daga cikin mutanen. Dan ni na taba zuwa Hamburg a Germany, na je har masallacin inda Hausawa 'yan Ghana suke zaune, na ga rayuwar da suke yi. saboda haka ba mamaki waɗanda ke ba Hausawan ba kuma ba musulmun ba wanda suke mazauna can kuma suna da yawa su ga suna son su yi wani abu na burgewa ko kuma na jawo hankali akan finafinan su da yake suna da kuɗin da za su yi irin wannan saboda magana ta gaskiya shine kan ma a kafin a zo ga yanzu finafinan da suka kawo irin wannan shedancin su ne suka fi shiga su ne suka aka fi so saboda ba abinda mutum yake so illa ya ga hatsabibanci fasikanci da shedanci abinda ake hana ka ka gani to shi ala kullu halin shedan yake aiwata maka lalle lalle ka je ka ganshi to su sun fito da wannan salo ne saboda finafinan su samu karbo a kasashen turai saboda da yawa daga cikin su a kasashen turan suke da zama sun yi mu'amala da turawan kuma a turai yanzu idan ka zo ka ce zaka hana mutane su ga irin wannan film din sai a ce ai ka riga ka dandewa mutum haƙƙin sa sai a dira kanka to saboda haka suna da yancin nuna irin wayannan finafinan da suka ga dama suke suke ba na jin suna san su duk kansu su dinga kawo wayannan finafinan ba Afirka ce wato inda suka fi damuwa akan laba a'a sun fi son su yi suna su yi kaurin suna ba a Afirka ba a waje saboda a waje ana wahalar samun mutanen da za su fito a cikin irin wayannan matsayayyukan na wannan role din da wahala kaga mutum an ce da shi ya fito a wani hali da zai fito yana neman wani dan uwansa suna jin tsoron wannan to su ƴan Ghana su ba su jin tsoron wannan to na tabbata suna yin haka ne dan su wa kansu in care dan su janyo hankalin manya-manyan producers na finafinan duniya kamar na Hollywood cewa fa su ba su damu da su fito a irin wannan halin da suke fitowa ba to kaji dalili kenan
to professor shin aikata wannan abu a cikin sana'ar film wani abu ne wanda asalin film an tanadar da film ne domin ya samar da irin wannan sakon ko kuma a wani ta sabuwar dabi'a ce da ta shiga cikin film
to a lokacin da aka fara finafinai a America a Hollywood an riga an fito da wani abun da ake kira Hayes Code Hayes Code din nan wata hanya ce ta tace finafinai na cewa akwai abubuwan da ba a yarda da su a nuna su a cikin film ba kuma su kansu masana'antar su ne suka zauna suka tsara wannan ba gwamnatin America ba saboda gwamnatin America tana da wani abun da ake kira yancin magana a cikin constitution ɗinta kana da yancin da zaka faɗa abin da duk kaga dama kana da yancin abin da zaka faɗa in ko zagin ka nayi yanci na ne zage ka kai kuma yancin ka ne ka kai ni ƙara amma ba zaka hana ni zagin ka ba to kazalika ba zaka hana mutum ya faɗa abin da yake so ba ko ya aiwatar da abin da yake so to amma saboda su kansu yan film din sun riga sun san za a samu wato tararrabi daga jama'a akan irin wayannan sai suka zauna da kansu suka fito da wani ka'idoji wannan ka'idojin an fito da su ne a shekarar 1932 tun wannan shekarar aka fito da wayannan ka'idojin saboda haka dama can akwai yan film masu su fito da tsiraici ko kuma su fito da wayansu abubuwa to amma ita kanta masana'antar ta zauna ta riga ta ce sai masana'antar ta fito da wani tsari cewa idan dai sai ka saka wani abu da ya buƙaci jima'i ko kuma sha'awa na jinsi da jinsi ko kuma makamancin wannan to kamata yi ka yi shi ka tabbatar cewa wanda zai ga film ɗinka ya kai shekara 18 ko ya dara haka ana ganin cewa shekara 18 ita ce ma'aunin balaga wanda duk ya kai shekara 18 ya mallaki hankalinsa da zai ga cewa a'a wannan abun bai kamata in gani ba amma idan bai kai ga haka ba to ana son a rage to a musulunci babu wannan a musulunci abin da ya haramta ko da ke mallan shine zai wannan bayanin amma a musulunci abin da ya haramta ga dan shekara 7 to ya fi haramta ga dan shekara 70 saboda haka babu wani zancen classification wato rarrabewa a rarrabe a ce ai wannan film din an yi shi ne dan manya ko dan balagagu ko ba haka ba to amma su a America sun fito da wannan rarrabewar ta yadda idan film akwai kasanta a cikinta ba a yarda wanda bai kai baligi ba ya kani wato kaga an dora nauyin alhakin kallon film din akai kanka mai kallo shi dai mai yin film din ba a hana shi yin film din shi yadda shi yake so yayi ba komai lalacewa sa amma an dora alhakin kallon film din akan shi mai kallo
shi zai wa kansa hukunci
shi mai shi da kansa kuma kamar da rigaya maka hukumar da take tace wannan finafinan iyaye ne ba hukumar Amerikawa ba da yan film din da iyaye ne suka hadu suka kafa wannan kungiya ta haka ne suka fito da wannan rarrabewar saboda haka idan mutum ya ga film a matsayinsa na mai tacewa yace wannan film din ni ba zan yi da dana ya gani ba to sai a ga dan film a ce da shi to wannan film din naka ga akwai sake kaje ka sake canja shi to suna tsoron su canja dan kar su ce sai dan shekara 18 ne zai ga film din su saboda yaran da basu kai shekara 18 ba su ne suka jawo ciniki a wajen kallon filafilai saboda su a ba wai film a CD ake sayarwa ba farkon fitowar film asali ma ake zo ake kallo to idan an ce film dan sai dan shekara 18 su kansu masu gidan kallon ma ba za su kyale yaro wanda bai kai 18 ya shiga ba ko da tare da iyayensa yake to kaji abun nan din tarihin abun dama can akwai masu irin wayannan finafinan amma magana ta gaskiya zamani ne da ya kwararo yanzu ya bada wannan damar da ake ta fito da irin wayannan abin a bayyane da ba boye ake yi to amma yanzu abin ya riga ya zama kamar ruwan dare in zaka duba zaka ga Arabsat farko shigowar Arabsat da idan suna nuna inda za a yi ko runguma ne ma datsewa suke a fina-finan Hollywood da suke nuna amma yanzu sun daina ma datsewa din kai tsaye suke kyalewa a gani ka kalli duk wani film din da aka fito da shi daga America ake nuna shi a NBC2 ko dai wata tasha ta Larabawa za ka ga cewa inda ake wannan runguman da suna dan datse shi to yanzu sun daina datsewa kai tsaye suke kyalewa abin nan saboda haka wani irin yanayi dai muka shigo na canjin zamani ta yadda ake samun irin wannan munanan abubuwan
na gaba ta mallan abin da yake ba wa al'umma tsoro shine wannan wani abu ne wanda da ake ta ganin sa bangaren turawa ne suke aikata shi yanzu gashi sannan a hankali ya shigo gurin yan uwan mabakakin fata yan Afirka wannan abin kada watan wata rana ya iya gangarowa cikin kasar mu a matsayin ka na mai nazari ya zaka kalli wannan tsura
to yunkurin da ake yi ala kullu halin na tacewa shine babbar wato mafita kuma yunkurin tacewar din nan dole zaman tofan ne biyu akwai tacewa na gwamnati wanda gwamnati take yi akwai kuma tacewa na iyaye wanda su kansu iyaye suke yi akwai tacewa kuma na malamai wanda za su jawo hankalin jama'a akan munanan abubuwan da suke cikin ire-iren wayannan fina-finan kamar yadda na gaya maka wato tacewar mafi muhimmanci daga kai kanka ne saboda wayannan yan film din da su da ba za su daina ba kuma shi ba za su daina shigowa da su ba kuma ko ka ce a daina shigowa da su ma to akwai hanyar da za a ba da shigo da su ta hanya boyayya wacce baka sani ba to amma ta ce wata farko ita ce ta mu kanmu masu kallon mu tace kanmu mu tace zuciyarmu mu tabbatar cewa irin wayannan munanan abubuwan ba su shigo mana cikin al'ummar mu ba gaskiya abu ne wanda ke babban kalubale ga gwamnati kuma ga iyaye ga kuma malamai gaba daya yanda za a yi ta fadakar da jama'a akan cewa wayannan fina-finan ga fa illolin su saboda kamar yadda ka faɗa illolin abubuwan da ake yin su a boye to yanzu an fito da su fili to ganin cewa yanzu an fito da su fili ya nuna kamar cewa ai wannan abun ya riga ya yi daidai kuma shi gashi dan film da yawan cewa a'a ai shi yana yin abin da jama'a suke so ne ko kuma yana yin abin da ake gani ne ko kuma yana yin abin da rayuwar take a kai ne to saboda haka wayannan sune hujjojin su na cewa mu ba za mu ci gaba da yin wannan abubuwan da muka dama kuma da zarar ka zo ka ce da su kada ai haka saboda ga illolin sa kada ai haka saboda ga manufofin sa sai a ce da kai ai hasada kake yi kushe kake yi baka son ci gaban sana'a kai wane ne kai wane ne to an sha yin irin wannan ba ma wai kawai anan a Najeriya ko Kano ba a sauran wurare da dama saboda haka dole ne a ga cewa an samu wani irin matakai da za a dauka na namu na zuciyarmu misali fina-finan India duk wanda ya ga fina-finan India na da fararen film kenan kamar su Rani Rukmati da sauransu ya riga ya san ba a yin wani runguma ko taba tsakanin jinsi da jinsi misali wakar Hoti Hole ita ce dai wanda duk ya wuce shekara 40 a Kano zai fi sani to wanda duk ya ga wannan film din wanga abin Rani Rukmati din zai ga cewa wakar Hoti Hole din a cikin ruwa aka yi ta kuma matan da suka yi wakar nan da kayan su ma a cikin su duk da mayafin su da komai a cikin ruwan suke to kaga duk ire-iren wannan fina-finan su abi hayat suwaye duk ana yin su ne an yi su an yi rawar an yi wakar an yi abin amma ba inda ake namiji yake taba namiji to amma idan ka duba fina-finan da suka zo bayan shigowar Amita Bachchan cikin sana'ar fina-finai sai ya zamanto an canji alƙiblar fina-finan yanzu babu abin da ba sa yi abin da duk yan turawan abin nan Hollywood suke su ma suna yi dan su nuna cewa ai su ma sun waye to abin da fa yan gane suke yi kenan su ma su nuna sun waye saboda haka yin wannan tsiraicin da kuma wannan shedancin ana ganin wato wayewa ne kai kuma a matsayinka na malari in ka zo ka ce a'a akwai fa matsala a nan gurin sai a ce ai hasada kake yi baka son ci gaban sana'a
to malam madam baka kadan huta malam Muhammad Rabi'u Kaji bayanan da muka samu daga farko kafin na uba da mu ban sani ba ta bangaren ta mahangar addinin musulunci muna so mu kalli ita kanta sana'ar film din da matsayin kallon irin wayannan fina-finan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باشيغا زامي مو فادا دابا بانغاران أبين دي شافي حكومتين شي كانسا سناء فيم دين دابين دي كما دوانا كسان دي أبين دزن إيشي ورأيو كاني قدا بيو ودن دسوني سكي فيشي أكوي رأي ما لمن دسكي غنان غبات إما شي كانسا حركة فيم ya saba da addini gaba daya akwai kuma malaman da suke ganin a'a za a iya yi amma a bisa sharuɗai da ka'idoji to duka ra'ayikan guda biyu idan mun kalla ba wanda ake kai a kusan zamu ci kusan ra'ayi na biyu wanda shine ake ganin kamar yafi sauki masu cewa za a iya yi da wasu sharuɗai zamu ga ba akan shi ake ba domin duk sharuɗan da suka dora idan dai har za a yi film akan waɗannan sharuɗai da malamai suka yi bayani wanda suke ganin halaccin a yi shi, to gaskiya za mu ga waɗannan fina-finai da muke kallo da waɗanda ake magana na Ghana da ma wasunsu gaba ɗaya za mu ga ba wanda ya hau kan wannan turba ɗin. Da haka a takaice dai za mu iya cewa ba za ka samu wani malami ba na addini wanda kuma ya san ilimi da abin da ake kira addini da yake halatta irin waɗannan fina-finai da muke gani a yau gaba ɗaya duka da nau'o'insu gaba ɗaya, saboda wurare da yawa sun zame. Wannan kenan ta wannan ɓangare ɗin. Ta ɓangare guda idan mun dawo su kansu fina-finan muka kalla, na farko shi musulmi da abin da zai yi ya dinga tana cewa shi musulmi ne. Kuma musulmi shi yana da bambanci da duk wanda ba musulmi ba, don ma'anan musulunci shine kayyaduwa da abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi, da hannuwa da abin da Allah da manzansa suka hannu. Wannan shine ma'anan musulunci. Kuma shine duk lokacin da mutum ya kalmar shahada abin da ya lazumta wa kansa kenan, zai tsaya inda Allah madaukakin sarki yake so, ba zai ketara ba. To da haka idan muka kalli waɗannan fina-finai za mu iya kallon su ta ɓangare guda hudu. Na farko ɓangaren abin da ake kallo a ciki, na biyu abin da ake ji da kunne a ciki, na uku abin da ake bayarwa a saya, dukiyar da ake bayarwa a saya, ɓangare na hudu lokacin da ake ɓatawa a kalla. Duk waɗannan idan mun kalla, na farko muka da abin da ake kallo musamman wanda muke magana akan su, irin na ganan da muke magana akan su, za ka cewa abin da ake kallo ya saba da addini gaba ɗaya ta kowace fuska. Domin addinin musulunci ya umarci mabiyansa da su kame idanuwansu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah ya ce ka gaya mu'minai su kame ganinsu su kuma kiyaye farjinsu. Sannan wannan umarni dai har wayo ya zo akan mata, su ma mata su kame ganinsu su kame farjinsu. To kaga wanda zai zauna ya sanya abin da yake na batsa miraran yana kallo, wanda karshen batsari shine tarawa tsakanin namiji da mace, kuma a ce mutum ya sanya wannan abu yana kallo a gabansa, kaga kansa wannan ko ba aje ko ina ba, a'a in iya karatun da mutum ko a matsayin shi na musulmi ya san wannan abin haramun ne, Allah madaukakin sarki ya haramta. Sannan haka abinda ake ji na kalmomi din, domin Allah madaukakin sarki yana cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ji da gani da zuciyar mutum, duka wannan za a tambaye mutum dangane da su. Kaga kenan ashe addinin musulunci akwai kiyaye jin kai, zama abinda zaka ji abu ne mai kyau, kada mutum ya ji abin da yake haramun ne, kada mutum ya ji abin da ba haƙƙin sa ba, da makamantan waɗannan. To za ga a cikin waɗannan fina-finan akwai kalmomi munana bayan ita batsa, ga kuma kalmomin batsa din. Sannan abu na uku, dukiyar da mutum zai ɗauka ya sanya sai wannan abin da kuɗin shi, ya shiga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa Allah ya baya san waɗannan abubuwa, mu aikata waɗannan abubuwa da inna Allah yakrahu lakum salasa. Allah baya san abubuwa guda uku a tare da ku, daga ciki akwai ida'atul mal, tozarta dukiya. Yana cikin tozarta dukiya mutum ya fidda dukiyarsa komin kankantarta, ya sai abin da zai cutar da shi a addini, zai cutar da shi a rayuwa. To wannan idan ya haka ya saba Allah da manzansa, domin ya tozartar da dukiyarsa cikin abin da yake ba daidai ba. Kuma ya shiga cikin almubazzarin, wanda alqur'ani ya sifata da cewa ayin uwan shedanu ne, ma'ana aiki ne na shedanu yin almubazzaranci. Domin almubazzaranci a shari'a ba wai shine sai mutum ya sa dukiya mai yawa ba, komin kankantar abin da mutum zai bayar indai cikin abin da Allah ya hana ne ya zama almubazzaranci. Komin kankantar shi ko da kwandala ɗaya ne mutum zai bayar cikin abin da Allah ya hana almubazzaranci ne da dukiya. To sannan kuma ga lokaci, mutum ya zauna ya kalli awa ɗaya, awa biyu, awa uku, bare ma idan mutum ya kalli mu al'umman mu ta yau anan a mushama ɗin mu, za ga mu yadda muke kallon fim ɗin ba ya wuce yadda masu hankali suke yi, wanda ko da ba su da addini. Za ga mutum musamman wanda suka fi jarrabuwa da kallon fim ɗin, ƴan uwa mata da maza, matasa da yara ƙanana, sai a ɗau awa goma ana kallon fim ɗin dai da wuta. Kaga wannan ya saɓawa ko a duniyance da al'umma da take irin wannan ba za ta yi wani abu na zuwa gani ba. Domin in ka bi tarihi, duk wanda ga ya zo ya amfani al'ummarsa a kowane ɓangare na ilimi, to sai dai kula da lokaci. To kaga ta wannan ɓangaren ma nan ma akwai cutuwa, akwai abin da za a kalla. Musulunci bai yi ɗan adam don ya, Allah maɗaukakin sarki bai halicci ɗan adam don ya zo ya zauna ya yi wasa ba, don ya ɓata lokutansa a cikin abin da bai da amfani. Shi yasa hatta malamai da suke maganar akwai wasu abubuwa da za ga haramun ne, amma ana ɗan ɗaga ƙafa ga wasu cewa za su iya kalla ko za su iya yi. To za ga ana ƙayyadewa ga wanda yake zai abin da zai amfani al'umma. Misali a matsayin mutum na malami ya karanta Bible ko ya karanta wani littafi wanda ba na musulunci ba, wanda yake akwai ɓanna a ciki, don ya gyara ya kuma kira masu wannan abu zuwa ga addini. Amma in ba irin wannan ba, baya halatta ka ɗauka karanta. To haka irin waɗannan abubuwa ɗin, wanda duk ba wani abin da zai fito da al'umma addinance ba, baya halatta ya sanya ya dinga kallon waɗannan batsa, yana kallon waɗannan maganganu, yana kallon waɗannan abubuwa, gaskiya addinance ya saba addini.
To wani abu da nake so kuma iya fahimta shine shin akwai barazanar mutun zai iya tasirantuwa da aikata irin wannan abun da yake gani a fina-finan?
Eh, ba za ka ce babu ba gaba daya. Ni da cewa kusan dan adam ya fi tasirantuwa da abin da yake ya fito daga mutun irin shi jinsin sa kuma mai yalan sa kuma mai addinin sa. Idan mun duba tasirin da fina-finai na Hausa suka yi mana anan cikin kasar mu, za ka ganin India da na America iya gurgurdan fahimta ta busi ba, saboda wani sa'in yayin da kake kallo kana kallon wasu mutane da ba addinin ku ɗaya ba, ɗabi'a ku ɗaya ba, jinsin ku ɗaya ba, sabanin waɗannan da kake gani suna magana irin taka, sunan ku iri ɗaya, addinin ku iri ɗaya, sai ga da abin da suke wanda suke kallo za su iya tasirantuwa da shi. To amma duk da haka din a samu irin waɗannan fina-finai din za su haifa, zai za iya tasirantuwa da shi a cikin al'umma, za su iya tasirantuwa da shi su kuma aikata abin da yake ciki. Dan gaskiya akwai su abubuwa da za ga al'umma tana aikatawa, za ga daga tasirin kallon irin waɗannan abubuwa ne. Sai dai tasirin ba lalle ya zama mai yawa ba, fiye da a ce mutane ne da suke magana da yaran mu, suke addinin mu ɗaya, suke dinda cewa waɗannan na gana jinsin mu ɗaya. Tunda idan ka kalla duk mun yi tarayya a jinsi, wani sa'in da makotaka ma da abin da ya kama da wannan. To da haka tasirin zai fi yawa fiye da waɗanda a ce kila mun sha bamban a jinsi, ma'ana su farare ne, mu baƙaƙe ne da sauransu. Amma dai za a iya tasirantuwa da wannan din, ba za a iya
koyi. Wannan alfashar da take gudana kaman ta zina, kaman ta neman jinsi, ƙaramin zunubi ne a gurin mahalicci. Kuma ya imanin mutum yake a lokacin da yake kallon wannan abin yana mai nishaɗi?
Eto, na farko ita zina. Dama abu ne sananne a gurin dukkan musulmi, haramun ce. Haramun ne, don haka kallanta ma haramun ne mutum ya kalla. Shi yasa za ga hatta uquba ta mazinaci a shari'ar musulunci za ga ba karama ba ce. Na farko, Allah maɗaukakin sarki ya umarni a yi uquba zina a cikin mutane, a yi shi a gaban mutane, ba za a ji a yi taɓoye ba. Wale shi da azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Na biyu, aka yi magana kisa ga wanda yake yana da aure, ya tabbata ya yi ko ya taɓa yin aure, kaga hukuncin shi kisa. Sannan kisan ma aka nau'i na jefewa, kuma Allah ya ja kunni kada ma a tausaya musu a dangane da wannan. Duk wannan yana mana girman laifin, ba abu ne karami. Sannan ka kalli kuma abin da take haifarwa a cikin al'umma, abubuwa ne da suke manya-manya duk al'ummar da wannan mummunan al'ada ta yada a cikin ta zina, rusa al'umma take gaba daya. Domin komai yana cakuɗa, tana rusa addini, ta rusa rayuwa, ta rusa komai. Sannan idan ka dawo neman jinsi ga jinsi, wannan wani abu ne da malamai suke cewa banda kafin zuwan Annabi Lut, banda mutanen Annabi Lut ba a ma san shi ba a cikin al'umma. Kuma su ma in ka bi Alkur'ani za ga irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi musu azaba, ya ja kunni akan abin da suke aikatawa, ya kira su da sunaye daban-daban. Allah ya kira su azzalimai, Allah ya kira su fasikai, Allah ya kira su maɓannata, Allah ya kife ƙasarsu, Allah ya jefe su, ma'ana an jefe su da durwatsu. Duk wannan yana nauka girman abin, abu ne wanda yake mai girma. Sannan a hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man wajadtumuhu ya'mala 'amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ul bihi. Manzo Allah ya ce duk wanda kuka same shi yana aiki irin na mutanen Annabi Lut, manzo Allah ya ce ku kashe wanda yake da wanda ake yi gaba daya, saboda munin abin. Shi za ga sabanin da malami suka yi ma ta yaya za a kashe shi. Akwai malaman da suke cewa a haukan benin da yafi kowanne tso, katangar da tafi kowace tso a jeho mai irin wannan abu. Akwai wanda suke cewa a kona shi za a yi da wuta. Akwai wanda suke cewa abinda za a yi ma za a zaunar da shi a gindin katanga, a turo masa katangar ta rufta a kan shi, saboda munin abin. Haka nan tsakanin mata da mata, shi ma wannan malami sun tafi cewa yana cikin kaba'ir, da cewa shi bai da wani hukunci zaunanne da shari'a ta ambata. Amma malami suna cewa alkali zai duba ya ga wani hukunci cancanta ai, wasu suna iya kiyasin shi akan liwat, wasu kuma suna iya barin shi haka. Amma dai shi ma abu ne da yake mai matukar muni a cikin al'umma, da kallon waɗannan abubuwa din da ya haɗa su a cikin mutane ba abu ne karami wanda musulunci ya ja hankali kan a nisance shi.
Daga fata wannan na dawo gare ka, sai nake cewa kusan jigon da waɗannan fina-finai da ban sani ba, ko ka samu damar kallon wasu daga ciki daga sanda muka yi fara tunanin yin wannan shiri, jigon da wasu daga cikin waɗannan fina-finai suke isarwa, wato muhimmin sakon da wasu daga cikin wannan fina-finai suke isarwa, za ka ga magana ce ko ta cin amana tsakanin masu gida, ko magana ce ta kwartanci, ko magana ce ta waye, al'umma sai suke kafa hujja akan cewa a'a to ai wannan abun ma yana faruwa tsakankanin mu, ba muna kallon waɗannan fina-finan bane don mu jarrajin wuce barnar, a'a muna kalla ne domin suna faɗa mana wani abu wanda mun ma yake faruwa a tsakanin mu. Ban san yadda za ka kallo wannan.
To idan haka ne, ai shi rayuwar ɗan adam, ko kuma ce rayuwar Bahaushe wajen ba da labari, ita ce ta bambanta da waɗannan abubuwan. Babu wani abu sabo da waɗannan fina-finan suka kawo wanda baya faruwa din. kamar yadda kake hasashen cewa mutane za su ce ai hakan tana faruwa duk wani abu da ka gani na muni na masifa na rashin na kazanta da ake yi a irin wayannan fina-finan a zahirin rayuwar dan adam ana yin su ana yi a cikin Kano ana yi a Najeriya ana yi a Afirka to inda za a samu matsalar da masu yin irin wayannan fina-finan shine yadda Bahaushe yake ba da labarin sa ai kaga damuwar mu anan ne musulmai Hausa nu ne muka bi damuwa Lagos da waye da waye su ba su damu ba amma mu muka damuwa dalilin da yasa muka samu damuwa saboda tsarin bada labari na Bahaushe ya bambanta da yadda Bature ko kuma wanda ke ba Bahaushe yake bayarwa ba mu a labarin mu in ka tashi bada labari yana biyin layi ne kamar ka aje rula sai ka ja layi kaga babu karkacewa to haka labarin Bahaushe yake idan aka bada shi tun daga farkon sa zuwa karshen sa babu wani kwana-kwana babu wani lungu da ake shiga kai sai misali a cikin labari za a ce da kai ya aure ta bayan shekara guda ta haihu yaya aka yi ta haihu ba ruwan kowa Bahaushe a cikin labarin sa zai boye wannan yadda aka yi haihuwar to amma shi Bature dole sai ya tsara labarin sa na kashi uku abinda yake kira mataki guda uku mataki na farko ana zaune lami lafiya mataki na biyu wata masifa ta taso aka ga ya za a wani irin matsaloli aka fuskanta da wannan masifar mataki na uku an warware masifar kuma an dawo an zauna ana zaune lami lafiya to wa'annan duk wani labari na Bature akan wa'annan ma'aunin kwaya uku yake ba akan komai ba to saboda haka Bature dole a cikin labarin sa sai ya shiga wani lungu na cewa an shiga wani tararrabi an shiga cikin wani ibtila'i an shiga cikin wata masifa sannan kuma an fito an ga yadda aka warware ta so wannan neman da suke nunawa a fina-finan nasu wani bangare ne na shiga wannan lungunan tararrabin da kuma ibtila'in dan a nuna cewa fa in ga wannan yayi to ga fa yadda za a yi ga kuma yadda za a warware matsalar saboda haka magana ta gaskiya shine idan da zaka zauna ka kalli film din daga farko har karshe sai kaga wai suna son su nuna wani darasi ne na munin wani abu a haka din ana son a nuna darasi wanda yake yan film suna cewa da kai ai ba za ka nuna karuwanci ba za ka yi magana karuwanci ba sai ka nuna yadda karuwan suke ta haka za a fahimta to Bature kenan ba zai nuna maka ba zai maka magana karuwanci ba din labarin shi ne na karuwanci tilas sai ya nuna maka yaya karuwar take dan ka shiga cikin tunanin karuwar ka shiga cikin tunaninta daga baya sai ya wanke ta ya zamanto cewa koda za ta tuba amma dai ka ga irin munin abin da ta shiga tukunna to haka shi Bature yake ba da labarin sa mu ku Bahaushe idan ka ce ai karuwa ce to ba sai ka tsaya ka warware ba kowa ya san abin da karuwa take sai a tsaya a haka to sai a dora sai kamata sai a dora labarin akan cewa karuwa ce mutum yana son ya aure ta amma karuwa ce to yaya zai yi ya aure ta din ya zai yi ya wanke ta daga cikin wancan abubuwan amma ya ake take karuwancin da take cikin karuwancin me take yi to Bahaushe bai saba a gaya masa ba amma shi Bature ya saba a gaya masa to kaga inda ake karo kenan da wannan abu ba wai ba a karuwancin ba ba wai ba a zinan ba ba wai ba a fasikancin ba duk ana yi an san kuma ana yi to amma a wajen aiwatar da shi wajen bada labari Bahaushe bai saba da a fito masa da abin karara a gaya masa ba saboda ko baka gaya masa ba ya san ana yi din in ma kai kudin da ne kace da shi ai kaza ake yi to ya san abin da ake yi ina fata an fahimce ni to saboda haka Bahaushe shi bai saba da a shiga masa lungu na wata masifa a nuna masa kuma kamar yadda malamai ne suna fada suna cewa abin da ya haramta a yi shi a fili to ya haramta a nuna shi ko da a kwaikwayo ne saboda haka idan zina ta haramta a nuna zina a fili karara to ya haramta ka kwaikwaye ta ka ce wai zaka nuna ta a dai bisa fahimtar wayansu daga cikin malaman to kaga ire-iren wannan matsalar da ake fuskanta kenan saboda haka yadda ake bada labari da kuma yadda Bahaushe yake karban labari na yi maka imanin cewa a gidan radio na Lagos ba zaka ji ana yin wannan maganar na wannan abubuwan ba saboda su ba wani abu ne a wurinsu ba amma mu wani abu ne a wurinmu saboda duk da cewa an san ana yin wayannan abubuwan to amma ba mu saba cewa a fito da shi bayin jama'a a nuna ba ko ba haka ba wanda ya gani ya san abin da ake ruwansa wanda kuma bai ya gani ga bai san abin da ake ba ruwansa
barazana ta fi algafar ta malam shine tun suna yin fina-finan nan a junansu misali a bayananka ka nuna cewa kusan suna yi ne domin turawa sai ta kai abokan zaman mu na kudu suna gayyato wasu daga cikin yan fina-finan suna hada su da nasu kaga abin ya ƙara matsuwa sai ta kai kuma ana gayyato wasu daga cikin masu sana'ar fina-fine namu na nan a gayyaci na kudin a gayyaci yancan a hada su a fim daya kaga dai kullun abin ƙara matsuwa yake wani abin tsoro shine kada wannan abin ya gangaro hatta cikin fina-finan mu na Hausa
to sai dai a ce Allah ya kiyaye ko ba haka ba amma in ka lura da kyau ai da yan kudin ake kallo ake guduwa na Nollywood din su ne ake cewa ai fina-finan kudu na ba su da kyau ana guje musu sai ga na Ghana sun zo sun dame su a duk wani shashanci da wani fasikanci da ka sani fina-finan Ghana sun dame na yan kudin da muke guduwa to kamar yadda kace a hankali kuma suna da da shingowa ai abin da yasa suke saka mutanen namu a cikin ba wai dan mutanen namu sun zama wato fitattu ko sun iya
ko kwararru ne
eh ko kwararru bane a'a dan dai a ce ai akwai wani dan arewa a ciki to wannan dan arewan shine zai sa har abun ma wata kila ya samu karba a wajen wani saboda akwai wanda suke kaunar su suke son su kuma dukkan din da suka fito suna son su ganshi a ciki saboda haka sai ka ga ba su je su ma su shiga irin ba su sai irin wannan fina-finan nan to kuma abin da ake gudu shine idan akwai kazantar a cikin wannan abin namu mutanen namu musulman Hausawan namu ba za a iya wanke su daga cewa ai sun fito a film din da yake da wannan kazantar ba an taba yin haka ai da shari'a Holilo farkon fitowar shari'a aka sake kaddamar da ita yan kudu sun yi wani film wai shi shari'a da Holilo a inda aka ci mutuncin shari'a to an saka kuma yan wasan Hausan mu na Hausa guda biyu a ciki wanda su ma kansu wannan mutanen sun samu kalubale daga jama'a cewa ya za a yi ku fito a film din da aka zo aka ci mutuncin shari'a a ciki to ire-iren wannan hatsarin ne wadakila muke hango musu na cewa shiga cikin irin wayannan fina-finan ba tare da kaga film din ba ko kuma kaga labarin film din kaga me ya kunsa duk da dai cewa naka bangaren za a ce a kai an nuna ka office ne kana rubutu shikenan an tsaida abun nan din to amma fuskarka da sunanka da kuma addininka su ake tallatawa a wannan film din saboda mutane irin ka su saya to idan akwai wani batanci a cikin film din a wani bangare to kaga kai ma a daya ce kai ne kai silar ganin wannan batancin saboda haka shawarar ita ce duk wani wanda za a bashi film ba mu ce kar su shiga ba amma in dai za a ce kai tare da kai ka ce sai an baka labarin gaba ɗaya ka karanta shi daga farko har ƙarshe idan kaga labarin kaga ya dace da addininka da alƙidarka da al'adarka da jama'arka kuma ba ma ko ma ba musulmi ne kai ba ko ba bahaushe ne kai ba in dai kaga cewa akwai wani batanci a cikin shi wanda zai bata maka suna sai ka ce gaskiyar magana ni ba zan iya yin wannan film din ba ba wai ai role din da aka bani ya dace saboda ni role ina mai wadakila ma a cikin film din kai amma mai wa'azi ka fito
ko mai gadi ma
to akasari dai ba sa samu a cikin wani babban role sai dai akai mai gadi ko mai sai da gyada ko mai yin shu shana ko dan jarida ko dai wani abu haka mara muhimmanci to amma su mutanen mu su ba su san da haka ba mu dai mutanen mu za su ga cewa akwai Bahaushe a cikin wannan film din tunda dai an sa Bahaushe mutanen mu ashe sun fara gogewa ba za mu kira wasu to shawara shine wanda mutun ya karbi film din nan labarin film ya karanta shi daga farko har karshe ya tabbatar cewa babu wani abun da in ya riga ya shiga ciki za a janyo masa jangon saboda su ba burgewa bane ka je kai yi wannan ko da an ce kai anaka matsayin a dauke ka office ma aka nuna ka kana rubutu shin da yace shikenan an riga an gama to idan akwai batanci da yawa a cikin film din nan fa har zai shafe ka kai ma duk da dai cewa ba kai batancin ba amma zai shafe ka zai shafi mu'amalarka da sauran jama'a saboda haka muna son su shiga din muna son dan watakila ma suka shiga za su iya gaggyara abubuwan to amma yana da kyau dai a duba kafin a shiga ciki kai sai
algafata mallam mun dawo gare ka mallam Muhammad Rabi mecece mahangan musulunci dangane da mutumin da ya taimaka gurin yada wani abu wanda zai zamanto wannan abin sanadiya ce ta rugujewar addininsa ko al'adarsa
wallahi a musulunci mutum ya yi tarayya cikin abin da zai zama sanadiya ne na rugujewar addini shi ma mai laifi ne irin na wanda yayi laifi da musulunci ba daidai bane ka taimaka mutum cikin abin da zai zama banna ne Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya kan da abin da yake da'a ne kan abin da yake tsoron Allah ne wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku taimaki juna kada ku taimakekeniya ko da tsakanin ku musulmi kana musulmi ina musulmi yana musulmi kada mu taimakekeniya a cikin da abin da ya zama saban Allah ne ketare iyaka ne ma'ana al 'udwan shine abin da zamu cutar da wani mu al ism kuma abin da yake sako ne a karan kanshi ko da cutar ba za ta kai zuwa ga wani ba to kaga idan ka kalli yadda wasu suke taimakekeniya cikin harkar film din zaka cutar ba ta tsaya kan su bane kuma inda abin ma zai tsaya kan mutun da sauki abinda za a fito dimbin mutane su kalla duk duniya ta kalla kaga kenan cutar ta wuce mutun ɗaya ko biyu ko uku kuma fadin girman cuta fadin irin yadda mutun zai samu laifi kama aikin alheri ne fadin yadda mutane suka karba abin suka aikata idan kai kalma daya mutane dubu suka karba suka aikata duk za a baka lada gurgurdan yawan waɗannan mutane to haka ya wanda zai shiga cikin banna kuma ya yada ta mutane da yawa su tasirantu da wannan banna su aikata to gurgurdan yadda zai samu laifi sannan kuma wani abu ne da zai ci gaba da tafiya domin duk lokacin da abin aka kalla to wannan abin zai sake tasowa mutum ma'ana laifin zai sake dan fara da mutum koda bayan mutuwar sa ne koda bayan wani lokaci shi yasa ga mai dabara a matsayin shi na musulmi a matsayin shi ne mai hankali yayi abinda ko bayan ransa aka kalla ba za a ce tirba ba za a ce me yasa wani yake kaza ba dukkan mu nan mun san irin wasan kwaikwayo da aka yi a shekarun baya da suka wuce wasu wanda suke wannan wasan kwaikwayon Allah ya karɓi rayuwarsu amma ba wanda zai buɗe baki ga musu mu na kalma yadda mutum ya kai da zafin addini yadda mutum ya kai da son Allah da manzansa idan yazo kansu ba zai ga musu mu na kalma ba saboda abin da suka yi din abu ne da yake ba za ka iya daga shi ka ko kamanta shi da kamantawa ma da irin wanda ake ne yanzu ba za ka iya yi ba saboda yadda sun yi kokari su kiyaye al'adun su kiyaye addinin su kiyaye mutuncin su da sauran irin waɗannan abubuwa din da haka dai gaskiya laifi ne mai girma mutum ya taimakike ne a cikin yada banna a cikin al'umma zai dau wannan nauyi ne mai girma manzo Allah yana cewa wanda ya kira zuwa ga bata to yana da laifin wanda ma'ana suka bace da duk wanda suka yana da laifin sa kuma yana da laifin wanda suka bace a bayan sa dan haka abu ne mai girman gaske
malama kallon mu'amalan mu da mu'amalan mu da iyalan mu kaman wata amana ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora wa mutum to wani zaka ga cewa yana siyan wannan fina-finan ne domin mai dakin sa tana so ba dan shi yana bukata ba ko domin ƴaƴan sa suna bukata shi ba shi zai kalla ba amma mai dakin sa ce take bukata shin wannan kana ganin ba cin amana bane ne nauyin da Allah ya dora mana
kware ko saba ma fadin Allah madaukakin sarki ne yace yayi wallazina amanu ko anfusakum wa ahlikum nara ya ku wadanda kuka yi imani ku kare kawunan ku da iyalan ku daga wuta Abdullahi dan Abbas yana cewa yana cikin kare iyalai daga wuta karantar da su da ladabtar da su babu ladabi a cikin wanda babu ilmantarwa babu ladabtarwa a cikin wanda zai siyo abin da zai rubuta tarbiyyar gidansa ya kawo wannan babu ilmantarwa ina ji a cikin bayanin professor da ya abaya za ga hatta su a can da yake magana inda suke yin abin da ma duniyanci kurin za ga cewa akwai iyaye a cikin harka din su za su iya fita ce su ga wanda ya kamata ya fita ko wannan bai kamata ya fita ba to idan wanda ba musulmi suna nan mun babu aula mu musulmi mai wannan addini bai yadda ba ka ce tunda iyali na suna son kaza bari in musu kuma ko da a rayuwa ma ai za ga shi mai wannan magana din ai kace ba haka yake ba dan akwai abin da iyalansa suna so din amma shi baya musu din to dan me sai akan abin da ya zama kuma cutuwa ne ba ta addini ne ba ta rayuwa ne ba ta tarbiya ne ko mutum ya shigo da shi ya kawo cikin gidansa baya tunanin cewa idan yanzu yana nan wata rana za a yi waye gari baya nan baya tunanin cewa gidansa ba lalle ya juya shi da yake zato ba tunda galibin mu muka fita da gidajen mu ba mu san me yake faruwa a bayan mu ba kowa yake bibiyan me yake faruwa ba yanzu a ce magidancin da zai fita daga gida ba zai dawo ba sai dare yayi idan kuma gari ya waye ya sake fita ba zai sake dawo sai dare har ma an waye gari in wani dalili ya zo ƴaƴan suka gani suna tunanin waye wannan yanzu irin wannan yaushe har yake da damar da zai iya shigar da wani a cikin gidan shi kuma yana ganin cewa ba zai yi tasiri ba ko yana ganin cewa ai ba zai cutar da su ba wannan kuskure ne mai girma matuka da haka ba daidai bane mutum ya ce wai bari ya siya ya kai iyalansa dan suna so sai ya kalli cewa menene ya dace da addininka me ya dace da al'adarka a matsayinka na musulmi wanda yake da al'ada mai kyau sai ka aikata abinda kuma bai dace ba sai ka watsar da shi dan haka wannan kuskure ne babban wallahi
ana gaba ta mallan na kardawa gare ka Professor Abdullahi Badam
na'am
irin wayannan fina-finan hatta a kasashen turan da sauransu zaka ga cewa akwai wasu gurare na musamman da ake sayar da su da wasu gurare na musamman da ake samun su da wasu gurare na musamman da ake kallon su amma mu yanzu kazantar wayannan fina-finan ta kai zaka iya tara ka siye shi a bakin titi ka siye shi a kasuwa sannan ai hotuna kaga abu ba kyan gani ga hotuna an kafe akan titi ana kallo ban san yadda zaka kallo
wannan wannan laifin hukuma ta ci fina-finai ne
na'am
saboda hukuma ta ci fina-finai ita ce take da alhakin ta tabbatar cewa babu irin wayannan abubuwan na farko ma ai a dokar hukuma ta ci fina-finai din an riga an ce duk wani film da za a nuna a sayar a Kano dole sai an kai musu sun tace shi ko na Hausa ne ko na wane ne a dokar su in ga duba dokar su tana nan a internet a gidan abun nan a gidan yanar su dokar su ta ce duk wani film da za a sayar a Kano sai an kai shi sun tace shi to watakila rashin isassun ma'aikata ne ko jami'an tsaro ko dai wani abu yasa an samu wannan akasin cewa ana wannan tattacewar sannan na biyu karka manta masu sai da fina-finan nan ba wai su masu film din bane abin da nake nufi a nan shine shi mutumin da yake producer ne ko waye film yake shi yake kasuwancin kayansa da kansa ba shine yake ebowa yake kawowa ba a wayansu ne suke zuwa Lagos suke so fina-finan suke kawowa suke sayarwa saboda haka shi sai ya ce da kai ai shi bai da laifi tunda yake shi bai ce a kawo film din shi Kano a sayar ba kamar misali fina-finan Hollywood na America kwata-kwata tun daga 1973 masana'antar Hollywood ta dakatar da sayar da film dinta a Nigeria saka tun daga wannan lokacin kaga wajen kusan shekara za a ce 30 da wajen 7 ko 8 to tun daga lokacin duk wani film na Hollywood da kaga ana sayar da shi a Nigeria to na sata ne ba daidai kamata a sayar da shi ba saboda haka idan ka zo ka ce a film din Hollywood akwai kazanta akwai kaza akwai kaza dan me kuke kawo mana fina-finan sai su ai mu da ma a tsarin mu babu tantan a sayar da fina-finan Hollywood a Nigeria ba mu san yadda aka suka zo ba saboda haka ba laifin mu bane saboda haka abin da ke son ci shine yan kasuwa su ne suke da alhakin kawo wayannan ba wai su producers din ba to dai wahala babban rariya ce zai wahala a ce an riga an kakkafe kowanne guri an riga an hana shigowa na farko kenan na biyu aglaga fa ta malan kakkamanta fina-finai iri biyu muke magana amma fina-finai ɗaya hankalin mu ke akai akwai fina-finan da yake dama an yi su ne muraran dambatsa wannan su ake kira pornographic films ko blue film kuma dai wani irin suna ake kiran su muraran dama wayansu ma babu wani labari kawai kai tsaye za a hau alfashin da ake san ai wayannan fina-finan ko a turai ba zaka je ka same su a titi ba akwai shaguna da suke sayar da su wanda ko a cikin shagon ma ba za ka ga sunan shagon ba kai in ka san abin da ake sarrafa ka sani to ba irin wayannan fina-finan bane sannan akwai fina-finai wayanda suke suna da labari na yau da kullun kamar yara a makaranta ko ma'aurata ko zan soyayya ko wani abu amma saboda wani abu na masifa sai a inganta wani fasikanci a fito da shi to kaga kai da ka sai film din nan kana son kaga misali an ce ya rayuwar yan makaranta take a hostel sai ka sai film din dan ka gani wani irin matsala suke fuskanta kawai kana cikin kallon film sai kai karo da wata masifa to shine a Hollywood idan har zakai irin wannan sai a ce to wannan film din dole sai ka bashi aji 18 cewa dan shekara 18 balagagge shine kamata ya ga wannan film din to saboda haka barazanar anan ita ce yaya za a yi hukumar ta tafi nafinai ta sake yin daura damara saboda ta ga cewa lalle idalla an rage kwararowar irin wayannan fina-finan a bainar jama'a amma kamar da nace abin gagarumi ne ba karami bane saboda ba producers ne suke kawo film din ba yanzu mutun ya je Lagos zai je sai wani abu sai gansu gashi nan burjik sai ga ana tambaya ana neman wannan abu ba mamaki ya so kaman guda 500 ya taho da su ya aje shi gashi dai yana sai da abin da zai sayar kuma yana dan sai da wayannan fina-finan ko ba haka ba to wannan shine zai sa mutun kaji ya ce bara ya dan shiga sai da su to wannan rariyar toto shi tana da wahala
mai sauraro kana tare da gidan radio Rahmani wanda yake kama shi akan mita 97.3 kuma kana sauraron shirinmu ne na mai daki shi ya san inda yake masa yoyo a yau shirin yana tattaunawa ne akan wani muhimmin al'amari wato kwararowar wasu bakin fina-finai a cikin wannan al'umma tamu wanda suke dauke da wani sako wanda yake cin karo da addinin mu da kuma kyawawan al'adunmu muna tare da manyan baki kamar su malam professor Abdullah Uba Adamu da malam Muhammad Rabiu Rijaliyu ne kuma da nake rakiya a cikin shirin sunana Ibrahim Mu'azzam Muhammad yanzu zamu shiga zagaye na uku na karshe shine kokarin nemo mafita akan maganin ita wannan matsalar domin a wannan zagayen mun fahimci wannan matsalar to yanzu kuma zamu kokarin nemo mecece mafitarta professor zan kare da dawowa gare ka ban san ta inda zaka kalla hanyar da zamu magance ita wannan matsalar
babbar hanyar da za a bi a magance wannan shine kada mutum yayi mu'amala da abin da yake ganin zai kawo wani kokonto a zuciyar shi game da addininsa ko rayuwarsa nan ne shine matakin farko kamar yadda kace abubuwan nan suna da wayansu alamummuka wanda yake wannan alamummukan za su nuna maka me aka kunsa a ciki da kaga poster film kaga irin abin da ta kunsa ka dukan ma kace zaka neme shi amma ka san dan adam yadda shedan yake auratarsa saboda haka wani lokaci wannan poster din ce ma an yi poster din da gangan dan a jawo hankali to wannan nafsin nakan ne zaka zauna kai ta yaki da shi karga cewa lalle kai dai baka ga wannan film din ba kai tsaye wannan shine matakin farko tunda kika san cewa abin da kake Allah na gani ina nan to saboda haka kai tsaye in kaga abin da kaga film din ko daga CD din shi ko daga poster din sa ko daga itallan sa ko daga cikin dan wani dan tsakure na ginshikin labarin kaga akwai wani abin da kake tsammanin zai kawo maka wani irin sabanin fahimta da addinin ka to kar ma ka kallo wannan shine
wannan a matsayin mutum shi
a matsayin dan adam ai idan duk gaba ɗayan mu muka ga wani abu mummuna ko kuma muke tunanin wani abu mummuna game da wani abu da zamu saya muka kisiya to su kansu masu kawo za su daina kawowa ne
malam Muhammad Rabiu bari in jiyo gare ka ban san kai ta inda zaka fara tunanin mafita ba daga wannan matsala
to kamar yadda professor ya faɗa farko ka fara gina mutum ya fahimci abin da yake daidai da abin da ba daidai ba domin in har ya zamana babu ilmantarwa da wayar da kai to koda kana kokarin harawa shi kokari yake nemo kuma kamar yadda bayani ya gabata hanyoyin da abin yake shigowa kusan hanyoyi ne da yake zai wahala kace ka rufe ko ina da ina da haka babu shakka karantarwa da ilmantarwa shine mafi muhimmanci a wannan tafiya da ma'ana a karantar da mutane illar abu a fito musu da abin a fili da munin abin ta hanyar amfani da kafafen yaɗa labarai da malamai a makarantu da menene ba wai lalle a zo a ce akwai fim kaza da yake yawo a gari ba kada ku siya a'a a nuna mutum illar kallon abin da yake haramun ne a kowane yanayi ne sawa'un akan hanya ne ko a cikin fim ne ko a menene sannan a karantar da shi munin irin waɗannan ayyuka din ta yadda zai guji waɗannan abubuwa a kowane lokaci a duk inda yake wannan yana da matukar muhimmanci shine zai wa mutum ma'ana kariya ta farko kafin a je kan wani abu na gaba domin shi musulmi babban abin da yake zama kariya a tare da shi dan sandan shi na tare da shi shine imani shi gurgurdan imani shi da tsoron Allah shi da takawar shi da wayewar shi gurgurdan yadda zai nisanci duk abin da zai bata masa addini ko wani abu dan haka wannan ita ce babbar hanya ta farko da ya kamata a fara kalla kusan wannan babu jayayya akai
Malam yanzu kusan kun ittifaki akan hanya ta farko. Ban san hanya ta biyu ba. Ana cewa hannu ɗaya baya daukan daki.
Kware da gaske. To hanya ta biyu ita ce dai wato dada karfafawa hukumar ta cafe nafinai akan irin matakan da za su dauka saboda toshe rariyar da irin wayannan abubuwan suke shigowa. Yanzu haka sun na san shi sabon director na wurin yana ta wannan kokarin fito da wayannan hanyoyin da za a ga abin dan sima abin ya dame shi. To saboda haka hanyar da su za a bi wata hanyoyi wadda dabaru za a bi saboda tabbatar cewa an rage kwararowar irin wayannan abu ne kuma alhakin ita hukumar tace fina-finai to kuma nake jin hukumar tace fina-finai tana da karfin da za ta yi wannan takamaimai aka dada karfafa mata kuma a yanzu din tana ana shirin karfafa mata din saboda haka su ne za su fito da wannan dokar ta su na cewa ba a yadda a ga kowane fim ba kai hatta fim din da ake sayarwa a traffic innan yayi gidan danja din nan ba a yadda ka a gansu ba saboda sai hukumar ta tafi fina-finai ta tace su to saboda haka mata ya ce da hukumar ta tafi fina-finai da su masu sai da wayannan fina-finan ko kuma su masu kawo wayannan fina-finan an zauna an samu ta yarjejeniya an samu ta fahimta akan yadda za a rage wannan abin saboda haka idan ka zo kace zaka kama mutum zai ce ka shiga cikin sana'a saka hana cin abinci kuma ka samu masa wannan abincin wata sana'ar ba haka za a yi ta wannan korafa saboda haka ba wai fada bane ko kuma rigima ne ko kame bane a zama ne na yarjejeniya na muhawara cewa ga fa abin da ya dame mu ga abin da mutane suke cewa kuma wani gudunmawa za ku bayar mu ba mu hana ku sana'a ba ba mu hana ku cin abinci ba amma wace gudunmawa za ku bayar na cewa kuma kun taimaka wajen rage kawo ire-iren wayannan abubuwan to nake jin idan aka samu wannan muhawarar aka zauna aka tattauna za a samu maslaha maimakon a ce ana kama mutane ana kulle su ana kwace musu kansu ana konawa ana yin wayansu abubuwa a'a a zauna saboda dukkan man da kone-konen ba zai hana shigowar abubuwan ba amma idan zarar aka samu muhawara aka zauna tsakanin su masu kawowa su masu saya da kuma su hukuma to za a samu maslaha shi ake kira town hall idan aka yi town hall conference aka zauna aka ce to ana gayyatar masu sai da fina-finai da kuma iyaye da kuma su jami'an gwamnati na hukumar ta fina-finai a zauna a ga manufa mafitar to nake jin in aka yi ni daya za a iya fito da hanyoyin da za a ga cewa to daga nan zuwa wata uku wata hudu mu ramu aiwatar da abubuwan da muka fitar da su saboda mu ga ya za a rage lamarin nake jin in aka yi haka dan ba taba yi ba to za a samu maslaha amma town hall da ake ada ana yi ne dan a shuka ana yi ne dan a ce ai babu kyau a haramta a kama mutane a kulle su ai kaza ni gani nake wannan dama bai aiki ba to amma idan aka zamanto abinda ake cewa kowa stakeholder ne wato kowa yana da nasa zubin jarin a cikin lamarin ko zubin jari na kuɗi ko zubin jari na kara al'ada ko zubin jari na kara addini kana daida naka zubin jarin a ciki kuma a ranar lahira kana da naka kasan daidai zubin jarin da ka zuba daidai fuka san da zaka samu a ranar lahira saboda kamata ai town hall inda za a zauna gaba daya da masu kawo irin wannan fina-finan da masu sayen irin wannan fina-finan da jami'an gwamnati a ga ina ne mafita wani matakai za a dauka to kaga haka mafitar ya zama cewa kowa yana da nauyin kowa yana da alhaki ya dora kowa alhaki kenan maimakon a ce a masu kawowa su daina kawowa kawai kai tsaye ko kuma masu jami'an gwamnati su hau kama mutane suna kukulle su ko kuma iyaye su ce su sun kasa wato hana 'ya'yansu kallon irin wannan abubuwan a'a duk gaba ɗayan mu zauna da iyayen da masu kawowar da masu sayen da masu kallon a ga ina ne mafita.
Malam Muhammad Rabi'u wace mahanga za mu samu ko wata kwadaitarwa ta fuskar addini wadda za ta zaburar da al'umma akan kowane bangare ya tashi domin kawo ƙarshen wannan matsalar wataƙila akwai wani garabasan lada da Allah ya tanadar ga wanda ya bada gudunmuwarsa domin toshe wannan barna ko da ta kalma ɗaya ce
shine kamar abin da na faɗa ɗazu ai ayar da muka karanta ɗazu ta fi zama zabarwa fiye da komai ta inda ubangiji maɗaukakin sarki mana umarni ga irin abin da za mu taimaki junanmu a kai sannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man da'a ila huda wanda ya kira zuwa ga wata shari'a kira ma'ana ko a aikace ko kuma da baki ya ja mutane zuwa ga abin da yake daidai to yana da lada sannan yana da kwatankwacin ladan wanda suka bi shi kaga kenan a duk lokacin da aka samu tana kokarin saita al'umma akan wani aiki to wannan ba karamin aiki yake wa kansa ba kuma ba karamin lada yake kafin su mutanen su amfani da abin ba shi ya amfani da wannan abu shi yasa anan kamar yadda bayani ya gabata dole ne sai mun tarayya gaba daya dole ne kowa sai ya ji cewa shi ma mas'ul ne akai misali yanzu ga tun daga lokacin da aka fara harkar fina-finan nan ta fito sosai ta zama gidan kowa akwai sai ga kamar akwai janibin da aka bari su suka fi magana akai ko munin shi ko kyan shi wani janibin ba a jin saute shi to ya kamata a ce malamai suna nasu ta hanyar karantarwa ta hanyar ilmantarwa ta hanyar yin bayanin hakikanin yadda abin yake dan ma'ana su ma su shigo hukuma tana nata ta hanyar ita ma da ta dace ta hanyar da take mutane za su fahimta babu shakka yin amfani da karfi wajen hana abu wani sa'in ba lalle ya kai zuwa ga abin da ake so ba akwai inda idan an yi amfani da karfi akwai kuma inda hikima ake so da dabara da ilmantarwa da wayarwa da karantarwa ba za ka iya magance wani abin ba za ka iya magance shi ta hanyar kurin karfi ba da wannan dan wani sa'in wanda kake jayayya da shi din ko kake kama shi ko kake sa karfin akai shi bai magamsu wannan abin ba daidai bane to kaga yoshi zai bari shi yana ganin zalunta shi ma kake yi duk inda aka je korafi kaga sai an karanta an wayar da shi ya gane cewa wannan abin ba haka bane sannan kuma a san bangaren duka su ma iyaye hatta masu kallo waɗanda suke zuwa fiyadin da masu sayarwa din kowa ji cewa ni bai kamata a matsayina na mai sayarwa ba in sayar da kaza ni kuma da zan kalla bai kamata in kalli kaza ba ni kuma da zan kawo bai kamata in kawo ba to idan aka samu wannan gaskiya za a samu canji da yawa amma idan aka ce wani bangare ne zai in yanzu duk muka zira hukuma ido hukuma ce za ta yi da haka idan aka saki film yana da kyau ko bai da kyau za mu je mu siya kurin mu ba ruwan mu kurin idan mun ga an mara kyau za mu dora laifin kan hukuma to babu yadda za a bi kai idan kuma mu kade zamu ita kuma hukuma ba ta shigo ba zamu iya ba dan akwai abin da yake ba haƙƙin mu bane mu iya shiga ko mu hana ko mu kama wannan duk ba zamu iya yi ba idan kuma muka ce a za a bar abin da kurin ga su yan film su yadda suka ga dama ai sana'a su ci harka su ci su yadda suka ga dama nan ma ba za mu ci nasara ba dole ne sai kowane bangare ya yi tarayya a ciki amma babban riba ga duk wanda zai yi aikin alkhairi shine zai samu lada a karan kanshi kuma zai samu ladan duk wanda ya karbi wannan aikin alheri kamar yadda ya inganta a cikin hadisi
ban san rawar da iyaye za su iya takawa ba musamman ta bangaren bibiya akan yanayin rayuwar ƴaƴansu da kuma halin da suke ciki wani lokacin zaka ga yaro musamman ko ya haura shekara 10 zaka ga ɗakin sa akwai dukkanin wata na'ura da za ta isar da shi zuwa ga kallon abin da yake so zai zo da film din da ya ga dama ya shiga san da ya ga dama wani lokacin yara hakun da kofa suke ba za a sai an baka kofa waye sannan zai bada izini haka wani bangaren ta bangaren wayoyi su kuma iyaye suna kinta ta wasu shekaru ya kasance sun fitar da dukkanin wani tunatarwa ko nuni ga ɗansu idan har ya kai wannan shekaran a'a yanzu ya kai matakin da yaro zai aikata wannan abin da ya ga dama barnar da wani mutum ɗaya yake iya yi tana iya yin tasiri ga rayuwar gida
kwarai kuwa kuma a musulunci ma ai babu shekarun da za a ce wai yaro ya kai an watsar da hannu a kan shi nana Fatima Allah ya kara mata yarda har bayan aurenta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan je gidanta ya bibiya me yake faruwa ko lokacin ma da yaje ta radda wani abu ya shiga tsakaninta da sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda manzo Allah ya ce ina dan uwanki tace ai wani abu ya shiga tsakanin mu ya fita har manzo Allah ya ce aje a binciko shi aka same shi yana bacci a masallaci manzo Allah yake cewa kum ya abat turab haka wannan yana gwada maka yadda manzo Allah yake bibiyar yarsa duk da tarbiyyar da ta samu duk da yadda Allah madaukakin sarki ya yayyo ta da daraja da kamala to ina kuma ga mu dan haka ai kuskure ne ma mutum ce ai dana kai shekarun da bazan zira ido akan shi ba kuma kuskure ne babba wanda za ga ada can za ga iyaye ba haka suke ba babu lokacin da za a kai a ce wai an zira wa yaro ido ya abin da ya ga dama ya je inda ya ga dama ya kalli abin da ya ga dama kuma babban hanyar da za a magance wannan ita ce tarbiyya ita ce babban abin da za ta magance yanzu akwai idan yaro ya samu tarbiyya ko kallon wannan abin ake ba zai shiga ya kalla ba sai dai ma'ana ya nisanci wannan abin ya yi kokarin barin shi da haka babban abin da iyaye za su wannan shine su dawo kan tarbiyya ta addinin musulunci su kokari su dore yaran su kan abin da yake daidai su tunatar da yaran su kan abin da ya kamata su aikata su kuma jakunan su kan abin da bai kamata su aikata ba amma barwa yara mabudi haka ko da kai shekara 18 sha kaza sha ko ya 20 da kaza wannan duk kuskure ne ko da ba mutum ya aure in dai mutum ya girme ka a shekaru ya dara ka ya zama wanka ne mahaifinka ne wanda yake biye da shi dole ne zai zama ya fika hangen nesa kuma ya fika sanin abin da yake daidai
da karshe Professor Abdullahi Uba da muka fara rufe da lokaci yana ta kawo mana hari shine a da misali an yi wata hukumar ta tafi finafinai wanda duk da kukan da ake na matsawa da waye da sauransu irin waɗannan abubuwan ba su iya faruwa 100% a lokacin ba bayan gudana ta yanzu waɗannan abubuwan sun ta faruwa ban san wani jan hankali za ka yi ga waɗannan ba akan su ƙara jajircewa gurin riƙe wancan kambun na toshe hanyar shigowa irin wannan barna.
Ai kamar yadda ne bayani ne dazu town hall din tarayya da shi malam ya magana ita ce mafi maslaha. A da din an riga an bi abun wato abinda ake cewa fire brigade approach. Ai garangaran a kama mutane ai kaza ai kaza. Wannan kuma bai hana duk abubuwan da ake son ai ba. To amma yanzu idan aka ce an yi wannan town hall din an zauna mutane sun hadu an yi muhawara kamar yadda malam shi ma ya faɗa to za a samu fita saboda yanzu kowa yana da haƙƙi akai kowa yana da jari akai.
To alhamdulillah. Amma da hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka da Fainusa Balaraba Sawaba wadda ta sada ni da ku sai bakin namu Farfesa Aisalama ga masu sauraro.
Alhamdulillah.
Malam Muhammad Rabi Aisalama ga masu sauraro. Ni Ibrahim Mu'azzam Muhammad nake cewa ma da mako na gaba a wannan shiri namu na mai daki shi ya san inda yake masa yiwu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Yana da foldan? Ba ta bari ba?
Ai ba ta bari ba.
Amma ta foldan zai nan za a ci gaba?
Eh, dai masa. Da mun san yanayin garin yadda zai kasance.
Wa continue?
Ah, yanzu ban gaba.
Okay.